من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى وانا يمتشي نلان الجمعة بيو قوة سفر hijrata annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda kuma shi daidai da 8 ga watan 2 miladiya ta 2008 a wannan majalisi mai tarin albarka na tafsirin alqur'ani mai tsarki wanda muke cikin tafsirin suratul waqi'a inda zamu tashi kan aya ta 75 daidai fala qusim bi waqi'in nujukum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يناتي وفلا أقسم بمواقع النجوم باسين أيران سواء da mafadar taurari ba. Wa innahu, kuma lallai wannan laqasamun rantsuwa ce, law ta'lamuna azim, da kun sani rantsuwa ce mai girma. Innahu laqur'anun karim, lallai shi wani abun karatu ne mai karamci, fi kitabin maknun, a cikin wani littafi tsararre, la yamassuhu illa almutahharuna, babu mai shafa shi ko babu mai taba shi sai waɗanda aka tsarkake. Tanzilun min rabbil alamin, kuma saukakke ne daga ubangijin halittu. Bayan Allah madaukakin sarki ya gama kawo hujjoji waɗanda muka karanta a satin da ya wuce, waɗanda suke magana da mai da martani ga waɗanda suke inkarin tashin alkiyama, suke inkarin tashin mutum bayan mutuwarsa, suke cewa idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun, Allah ya kawo musu hujjoji waɗanda za su nuna musu cewa Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne, mai gawurtacciyar kudura ne, yana iya ya dawo da su bayan mutuwar su. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun, har zuwa ƙarshen hujjojin da Allah madaukakin sarki yayi bayanin su, waɗanda idan mutum ya tsaya yi tunani a cikinsu ko su kadai sun isa su yi masa jagora zuwa ga yin imani da cewa Allah maɗaukakin sarki mai iya ya tashi mutum ne bayan mutuwarsa. To, duk lokacin da kake ƙoƙarin karantar da mutum ko gamsar da mutum wani abin da bai yarda da shi ba, ka kawo masa hujjoji iya iyawarka, ka ƙure taskarka ta hujjoji waɗanda ya kamata su sa shi ya yi imani, ya sadu da ya miƙa wuya ya sallama, to amma ya ci gaba da jayayya, to babu abin da ya rage maka sai abu ɗaya, shine kuma kai masa rantsuwa. Tunda idan ka ci gaba da kawo masa hujja, ba lallai ne ya yarda ba. Duk hujjojin da kake ganin ya kamata su sa shi ya yarda, su sa shi ya sallama, ka faɗe su. Duk sanda ka kawo hujja, sai ya sa ƙafa ya ture, ya ce sai dan kawai kafi ni iya magana ne, dokin mai baki ne ya fi gudu, don haka ba zan yarda ba. To, babu abin da ya rage maka kuma illa ka koma ka yi masa rantsuwa da Allah. Ce, to, wannan rantsuwa ita ce kawai ta rage tsakaninka da shi. To bayan hujjoji duk sun gabata, waɗanda sun isa su sa mai miƙa wuya ya miƙa wuya, mai sallamawa ya sallama, kowa ya zubar da makamansa na ja in ja. To amma an samu waɗanda suka ci gaba da jayayya da rigima da rikici da cewa ba su yadda Allah maɗaukakin sarki zai dawo da su bayan mutuwa ba. To shi ne Allah maɗaukakin sarki sai ya yi rantsuwa ce fala uqsimu la, wasu malaman tafsiri suka ce la a nan za'idatun ce littaukid, wato an kawo ta a nan don a ƙara ƙarfafa ma'anar, a ƙara ƙarfafa magana. Wasu suka ce la ɗin nan zaman kanta take, uqsimu kuma zaman kanta take. To la abun ba haka yake ba, uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina rantsuwa da mafadar taurari ko masaukan taurari. Wato la abinda duk kuke faɗa ɗin nan na cewa alqur'ani ba gaskiya bane, alqur'ani maganar boka ne, alqur'ani maganar abinnan matsafi ne, alqur'ani magana ce ta mawaki, Allah maɗaukakin sarki ba zai tashi mutane bayan mutuwarsu ba, to duk waɗannan abubuwan da kuke faɗa ba haka bane, shine fala ɗin, in ji wasu malamai. Wasu kuma sun ce za'ida ce don a ƙarfafa maganar cewa lalle ina rantsuwa, kamar yadda ya zo fala wa rabbika la yu'minun hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainahum, fala uqsimu bi hadha al-balad wa anta ḥillun bi hadha al-balad. Kaga anan la, wasu malaman sun ce duk an ƙara ta ne domin a ƙara ƙarfafa maganar. To haka nan ma suka ce an yi wannan, an faɗi wannan ladin ne domin ƙara ƙarfafa wannan batu, uqsimu bi mawaqi'in nujum, ina rantsuwa da mafadar taurari. Mafadar taurari wasu malaman suka ce su ne magharibuha wa mashariquha, inda tauraro zai fito ya fadi daga gabas zuwa yamma ko daga yamma zuwa gabas, kudu zuwa arewa ko daga arewa zuwa kudu. A wancan lokaci ilimin larabawa dangane da mafadar taurari ilimi ne dan kankani, amma da a ce sun tsaya sun yi tunani akan wannan ilimin nasu komin karancinsa, da shi kadai ya isa ya ja su zuwa ga sanin girman kudurar Ubangiji. To amma ba su yi ba. A wancan lokaci abubuwan da suka hango ko suka hararo ko suka sani dangane da taurari kadan ne in ka kiyasta shi da abinda yanzu dan adam ya sani, abubuwan da dan adam ya gano ta hanyar amfani da wasu hanyoyi waɗanda da baya da su wajen gano irin ajiyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi a sararin samaniya ta taurari, wanda da ɗan adam bai san wannan ba. Irin yawan taurarin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta a cikin sararin samaniya, wanda ya yi su kuma kaso kaso kowane kashi, irin taurarin da ya ƙunsa yawan su ba kaɗan ba ne. Domin ana cewa hatta ka san da rana take ciki, wannan kaso kawai ya kunshi taurari kusan miliyan dubu, wato kaga biliyan ɗaya kenan. Wannan majmu'a ce guda ɗaya, gurub ne guda ɗaya daga cikin gurub da ake da su na taurari. To irin miliyoyin ko biliyoyin taurari da ake da su a sararin samaniya da Allah ya halicce su ya fantsama su a ciki, wanda suke kai kawo a cikin wannan farfajiya ba tare da suna cin karo da junansu ba, wannan kawai ya isa ya gaya wa mutum irin girman kudura ta Ubangiji. Taurarin nan ko wanda muke iya ganin su da kwayar idanmu, akwai wanda sai an saka wata na'ura sannan a gansu, akwai wanda wata na'urar sai dai ta nuna maka akwai wani abu amma ba za ka iya ganin su ba, akwai kuma waɗanda kwata-kwata ma na'urar ba za ta san da zaman su ba. Kuma duk Allah ya halicce su ya zuba su suna kai kawo a cikin sararin samaniya irin tsarin da Allah ya yi musu a kan shi suke tafiya. Ashe wannan shi kadai bai isa ya gaya muku kudurar Ubangiji, bai isa ya nuna muku cewa Ubangiji gagara ba dau bane mai yin abin da ya ga dama, in ya ga dama ya karɓi ranku, in ya ga dama ya tashe ku bayan kun mutu. Babu shakka da a ce kun san wannan, da kun san cewa rantsuwa da wannan abubuwa abu ne babba. Shi yasa Allah ce wa innahu, lalle shi abinda ake rantsuwar da shi. Wasu malamai suka ce wannan damiri na innahu yana komawa zuwa ga al-muqsamu bihi, shi abinda ake rantsuwar da shi. Waɗannan tauraru ko mafadar taurari din, wasu kuma suka ce wa innahu shi ita rantsuwar kanta ake nufi, ya'udu ila al-qasami nafsihi, ita kanta rantsuwar ake nufi. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna adhim, lalle wannan rantsuwa ce babba. Law ta'lamuna, da a ce kun sani. Law ta'lamuna azamatallah, law ta'lamuna azamatal khaliqi, da a ce kuna da ilimi dangane da girma na Ubangiji, dangane da girman kudurarsa, da kun san cewa rantsuwa da waɗannan abubuwa babba ce, ba kankanuwa bace. Ko law ta'lamuna, ta'lamuna din ya zama fi'ili ne lazim, la yahtaju ila al-maf'ul. Ce law ta'lamuna ay law kana lakum ilmun bihadha, da a ce kuna da ilimi, kun san irin abinda Allah madaukakin sarki ya zuba a sararin samaniyar sa, kuma kun san irin girman da take cikin wannan, girman da yake cikin wannan rantsuwa, da kun san cewa wannan rantsuwa ba karama bace. Allah mai kowa mai komai yana da ikon yayin rantsuwa da duk abin da ya ga dama, shi yake da wannan cikakken ikon. Ikon Ubangiji ba ya da shamaki, ba ya da gaci, ba ya da ƙarshe. Abinda ya so yake yi, fa'alun ne lima yurid, babu wanda ya isa ya ce ga abinda ya yarda Allah ya yi ga abinda bai yarda Ubangiji ya yi ba. Don haka shi ya ba wa kansa dama ta yayi rantsuwa da abinda ya ga dama cikin halittunsa. Amma kai dan adam bai baka wannan damar na ka yi rantsuwa da abin da ka ga dama ba, ba ka da iko ka yi rantsuwa sai da Allah mahalicci. Shi kadai aka yarda ka yi rantsuwa da shi, ka yi rantsuwa da sunayen shi, ka yi rantsuwa da siffofinsa. Amma baya ga wannan, duk matsayin abu, duk matsayinsa, girman halittarsa, girman matsayinsa a gurin Allah, wannan ba zai sa ka yi rantsuwa da shi ba. Yin rantsuwa da wani Allah shirka ce wacce take jawo mutum fushin Allah. Allah ce innahu, lalle wannan shine dalilin da yasa Ubangiji ya rantsuwa. Innahu laqur'anun karim, lalle shi wannan abinda ake karantawa Qur'ani ne, abinda ake karantawa ne mai karamci. Wannan abu da kuka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi, ya ku kafirai da kuke jayayya, kuke ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuke cewa mawaki ne, kuke cewa tsafi yake yi, kuke cewa boka ne, har ma wasu daga cikinku suke cewa ai wani ne ya koyar da shi, to duk ba haka bane. Innahu laqur'anun karim, abun karantawa ne mai karamci. Kalmar karim kalma ce wacce take nuna cikakken yabo, yabo wanda yake nuna cewa alqur'ani mai girma ya kunshi ababen da zasu da yasa ya cancanci yabo. Duk sanda Balarabe zai girmama abu, ya yabe shi, ya nuna tsadarsa, yakan sifanta shi da kalmar karim ko karima. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya tura Mu'adh ibn Jabal ya je ga mutanen Yaman, sai ya ce da shi, bayan ya karantar da su da tauhidi, bayan ya karantar da su sallah, to ya tashi karantar da su zakka, zai karbi zakka daga masu wadatar su, sai ya ce wa iyyaka wa karaima amwali, wa iyyaka wa karaima, karaim jam'u karima, ce ahir kada ka dinga tsintar ko zabar mafi tsada daga cikin dabbobin su lokacin da ka zo karban zakka, a ka tsake za ka dauka. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sifanta mafi tsada, mafi daraja daga cikin dabbobin mawadatan, da ya sifanta su da cewa kara'im ne, to waɗanda suke da daraja ne, suke da tsada, suke da martaba. Shi yasa Bilqis lokacin da ta tashi sifanta wasiƙar da Annabi Suleiman ya aiko mata, sai ta sifanta ta da wannan, innahu ulqiya ilayya kitabun karim, an jeho mun ko an kawo mun wani littafi mai daraja, littafi mai tsada. Kaga ta sifanta shi da karim. To haka alqur'ani yake, kitabun ne karim, yana daga cikin karamar alqur'ani. Dukkan wata magana idan aka gaya maka ita sau daya, duk darajarta, duk tsadarta, duk fasahar ta da kimanta, da abinda ta kunsa na fa'ida, yayin da aka zo ana maimaita maka ita, sai kaji bata kai tsadar ta farkon ba. Hakanan duk sanda aka maimaita, darajar ta da tsadar tana raguwa. Sabanin Al-Qur'ani, Qur'ani kullun ka karanta shi kullun zaka same shi sabo fil. Duk sanda ake karanta maka shi sai ka ji kamar a lokacin ma aka saukar da shi, kamar a lokacin ka fara jin sa. Inda za a yi tafsirin Al-Qur'ani a sau, akai a dawo, akai a dawo, akai a dawo, to har alkiyama ta tashi mutane ba za su gaji su kosa da sauraron wannan tafsiri ba. Wannan yana da cikin karamar Al-Qur'ani. Shi ka duba lokacin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bar duniya, yayin da sahabbai suka kidime suka rikice, hankalin wasu ya bazama ya yi wani guri har sayyidina Umar yana ya zara takobinsa ya ce duk wani wanda ya kara cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai ya tsinke masa kansa. Aka tsorata, sahabbai suka razana, sayyidina Abubakar lokacin da ya zo ya shiga ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya daga gwadansa da ya lullube, aka lullube shi da shi ya sumbance shi ya ce tsibta hayyan wa mayyitan ya kayi kanshi kana da rai kayi kanshi bayan mutuwa. Yace a mutuwa da Allah ya rubuta maka kayi ta, Allah bai rubuta maka mutuwa bai ba. A lokacin ya fita ya samu sayyidina Umar tsaye ya zara takobi ga yawajini na wuce, yana razana mutane cewa duk wanda ya sake cewa manzo Allah ya mutu sai ya tsinke mishi kai, ko manzo Allah zai dawo ya ta zai komo duniya kuma sai ya yayyanke muku kafafuwa da hannaye. Sayyidina Abubakar yace da sayyidina Umar ya dakata ya ayyuhal halifu ala rislik, kai mai rantsuwan nan tsaya. Ya juya ya ga sayyidina Abubakar ne sai ya tsaya ya dakata. Sayyidina Abubakar ya hau minbari ya gaya wa mutane ya ce man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamut thumma qara'a qawlahu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم قرأ قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر يجي أنا كرنت وانا أيوين يجي والله جكين سيسي سيجي كما لنا أكسو كدر فابك في فيل يجيس كما بيتبع جنسوا تعرف تشيوا يا شاكرا تاسو يا أما ألانر سبات لا سيمن تاسو. To shi Al-Qur'ani yana daga cikin karamarsa, a yi ta maimaita shi ba za ka ji ka kosa da sauraransa ba. Sannan Al-Qur'ani karim ne wajen irin yadda yake ratsa zukata, ya sanya zuciya duk ƙeƙashewarta ta yi taushi ta koma ga Allah. Duk yadda mutum ya kai ga ƙeƙashewar zuciya yayin da ake karanta Al-Qur'ani sai ya saduda. Qur'ani shi yake gyara zukata saboda karamarsa. Qur'ani shi yake shiryarwa lillati hiya aqwa, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Shi ne yake nuna maka abinda yafi dacewa ka kudurce na tauhidi, shi yake nuna maka abinda yafi dacewa ka yadda da shi na ibada, shi yake nuna maka abinda yafi dacewa ka yi imani da shi na mu'amala tsakaninka da ƴan uwanka. Hakanan shi yake nuna maka abinda zai gyara maka rayuwarka ta nan duniya ya gyara maka ta lahira. Saboda haka Qur'ani shi ya kunshi dukkan wannan karama. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da wannan sifa. Sannan yana daga cikin karamar Al-Qur'ani shine kadai abinda zaka karanta bi kulli harfin ashru hasanat. Kowane harafi idan ka karanta Allah zai baka lada goma a kansa. Nabi ya ce ba zai ce alif lam mim harafi ɗaya ba ne, alif harafi ne, lam harafi ne, mim harafi. Saboda haka in ka karanta fatiha ka ƙidaya ka ga harafi nawa ne a cikin fatiha. To kowane harafi kana da lada goma a kansa. To kuma lada goman nan Ubangiji in ya ga dama kuma yana iya ruɓanya maka kowace goma ta koma zuwa 700. Ubangiji in ya ga dama yana ruɓanya maka zuwa ruɓi ba iyaka, wallahu yudha'ifu liman yasha, yana iya ruɓanya maka ba iyaka. to alqur'ani shi kadai yake da wannan yana daga cikin abin da ake bambance hadithul qudsi da alqur'ani shine alqur'ani muta'abbadun bi tilawati in ka karanta zaka samu lada shi kadai ka zauna karanta ko da baka fahimtar me yake faɗa kana da wannan lada din to ballantana kuma kana fahimta ballantana wannan fahimtar tana ratsa zuciyarka ballantana kuma gabbanka suna ansawa ana ga ayyukan tattare da kai babu shakka wannan karama din za ta fitowa zahiran tattare da kai to dole yana daga cikin karama ta alqur'ani shi yasa Allah ya sifanta shi da cewa innahu lalle shi alqur'ani la qur'anun karim abin karantawa ne wanda yake mai karamci an sifanta shi da mai karamci saboda su kafirai a lokacin ba su ƙi cewa abin karantawa ba ne sun yadda ana karanta shi amma ba su yadda mai karamci ba ne inda sun yadda mai karamci ne su za su kowa haba-haba da shi su za su kowa rungumarsa amma a lokacin ba su yadda ba to Allah ya yi musu rantsuwa ya ce to wannan abin da ba ku yadda ba ɗin haka yake ƙur'anin yana da karamci sannan Allah ya sifanta shi da abin karantawa ai ba sa za mu ce to suna shakkar abin karantawa ne na'am in ka ce abin karantawa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kirkire shi ba shi ma karanta masa aka yake karantarwa shi yasa Allah ya kira shi abin karantawa dan kasancewa ba wani dan adam bane ya kirkire shi kamar yadda suke da'awa ba kowa bane ya kirkire shi Allah ne madaukakin sarki yayi wahayinsa zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa aka kira shi abin karantawa sannan aka kira shi mai karamci sannan Allah ya ci gaba da sifanta shi wannan alqur'ani ce la yamassuhu illa al-mutahharu fi kitabin maknun yana cikin littafin da yake tsararre littafi wanda yake tsararre shine Allahul Mahfuz kamar yanda malaman tafsiri suka faɗa shine al-kitabul maknun din kitab maknun littafi tsararre ne domin babu wani halitta da zai iya shiga zai iya zuwa wannan littafin ya canza abinda Ubangiji madaukakin sarki ya sa qalamul qudrati ya rubuta na rayuwar halitta gaba ɗaya da abinda za ta gudana babu wani mahaluki da zai ainihin canza wannan Allah madaukakin sarki yayin da ya gama halitta sama da ƙasa ya umarci lauhul mahfuz ya umarci qalamul qudra da ya rubuta duk abinda zai wakana ya rubuta duk abin da zai wakana tun daga farkon halitta har zuwa tashin kiyama yayi wannan to wannan abin da Ubangiji madaukakin sarki yasa aka rubuta a tsare yake babu wani wanda zai iya canza shi daga cikin abin da wannan littafi ya kunsa shine alqur'ani mai tsarki yana cikin wannan lauhul mahfuz la yamassuhu illa almutahharun babu mai shafarsa babu mai taba shi sai waɗanda aka tsarkake anan malamai suna da magana dangane da damirin fadar sa la yamassuhu ina yake komawa wannan damiri la yamassuhu ai la yamassu alquran ko la yamassu alkitab almaknun ce wannan damiri yana komawa zuwa ga alqurani ne da aka ce innahu laqur'an karim ko yana komawa ne zuwa ga kitabun maknun da Allah ya faɗa mu'uzamin masu tafsiri abinda suke cewa wannan zamiri na la yamassuhu yana komawa zuwa ga shi kitabin maknun dan shine aqrabu mazkur shine aka yafi kusa da wannan lamiri din don haka yana komawa gare shi la yamassuhu babu mai taba wannan littafi wato lauhul mahfuz illa almutahharun sai waɗanda suke an tsarkake su su ne mala'iku waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su daga zunubai ya tsarkake su daga ma'asi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru saboda wannan la ce annafiya ba annahiya ba la yamassuhu babu wani wanda yake shafarsa babu wani wanda yake taba shi illa almutahharuna sai waɗannan da aka tsarkake su ne mala'iku wannan raddi ne ga kafiran Qurayshawa da duk waɗanda suke riya cewa shi wannan alqur'ani shaitanu ne suka kawo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi wanda Allah madaukakin sarki ya karyata su a inda yake cewa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una innahum 'an as-sam'i innahum 'an as-sam'i lam'azulun. Allah madaukakin sarki yace alqur'ani ba shaydanu bane suka saukar da shi, wa ma yanbaghi lahum kuma bai dace ma a jingina shi da shaydanu ba, dan inda shaydanu suka nufa daban inda alqur'ani ya nufa daban, ba alaka tsakanin su. Wa ma yastati'una ba ma za su iya ba, innahum 'an as-sam'i lam'azulun kuma su wadanda ake kawar da su ne daga ma sauraro ko satoji. Saboda haka ba za su iya ma kusantar lauhul mahfuz, bare har su jiyo har su sato alqur'ani ba har su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam, kai ba lauhul mahfuz ba hatta sama ta kusa ba za su iya kusance ta ba har su sato ji daga mala'iku har su zo su kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wannan ba su da wannan iko. Saboda haka alqur'ani daga Allah madaukakin sarki yake. Wasu malamai suka tafi akan cewa la ya masuhu yana komawa zuwa ga alqur'ani, don haka kuma wannan ladin la ce annafiya lakin bi ma'na al-insha bi ma'na an-nahy an-nafyu bi ma'na an-nahy, ladin nan tana korewa ne amma ma'anar ta hali, wato la ya masuhu illa al-mutahharun, ana baka labarin cewa ba masu shafarsa sai waɗanda aka tsarkake, don haka suke cewa wannan korewar tana nufin hani, kada wani ya shafe shi sai wanda yake da tsarki. Wasu daga cikin malamai sun faɗi wannan, amma wannan magana ce da'ifiya, magana ce mai rauni kwarai-kwarai da gaske, sai za ka ga mu'azzamin masu tafsiri ba sa kawo ta ma saboda rauninta, ba sa kawo ta, domin na farko ladin nafiya ce ba nahiya ba ce, inda la a ce annahiya abinda za a ce la yamsashu dole ne ya zama akwai abin nan daure shi fi'ili mudari'u, dole akwai jazma la yamsashu za a ce. Sannan kuma mutahharuna ismu maf'ul ne ba ismu fa'il ba ne, mutahharuna su ne waɗanda aka tsarkake ba waɗanda suka yi tsarki ba, domin su masu waccan fassarar suna hujja da wannan ayar akan cewa alqur'ani babu wanda zai taba shi sai wanda ya yi tsarki, wanda ya tsarkaka shi ne zai taba shi, hujjar su shi ne ita ce wannan ayar. To wannan ayar ba za ta zama hujja a nan ba, abinda take magana tana magana akan mala'iku, su ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake su daga zunubi, ya tsarkake su daga saban Allah, su ake nufi. Kuma mutahharuna anan tsarkin aka yi musu ba wasu suka yi ba, inda su suka yi mutatahhirina za a ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina, kaga anan ana nufin tsarki kai da kanka ba wai yi maka aka yi ba, amma mutahharuna waɗanda aka tsarkake su ba wai waɗanda suka yi wa kansu tsarki ba. Saboda haka ayar abinda take magana da shi a kansa daban, abinda su kuma waɗancan suka faɗa da ban. Shi yasa Imam Malik a cikin Muwatta yake cewa mafi kyan abinda ya ji dangane da fassara wannan ayar shine wannan ayar tana daidai da waccan ayar ta cikin suratu Abasa wa Tawalla, inda Allah yake cewa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara. To Allah yana maganar mala'iku ne cewa shi wannan alqur'ani yana cikin wasu takaddu masu karamci, fi safin mukarrama bi aidi safara, a hannun wasu mala'iku matafiya masu kai kawo, kiramin barara waɗanda suke masu karamci waɗanda suke kuma masu ainihin biyayya. Marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barara, marfu'atin waɗanda suke madaukaka ne, sannan mutahhara masu tsarki ne. Kaga anan Allah maɗaukakin sarki yana maganar mala'iku ne a cikin wannan aya, shine Imam Malik ya ce to wannan aya ta cikin suratul Waqi'a ta fi kama da waccan aya ta cikin surat Abasa wa Tawalla. To malamai a ƙarƙashin wannan aya suna kawo matsalar karanta Qur'ani ga wanda yake da janaba. To wanda yake da janaba zai karanta Qur'ani ko ba zai karanta Qur'ani, ma'ana zai dau Qur'ani ya karanta ko ba zai dauke shi ya karanta ba, akwai bambanci tsakanin karanta Qur'ani da kuma daukan Qur'ani a karanta. matsaloli ne guda biyu. Matsalar ɗaukan ƙur'ani a karanta ga mai janaba, malamai biyu suka kasu. Akwai malaman da suka tafi akan cewa ba ya da wannan damar, matukar yana da janaba to ba zai tafi alƙur'ani ba sai ya kawar da wannan janaba daga gare shi. Wannan shine kaulin Malik Shafi'i, kuma ita ce riwaya daga Imam Ahmad. Akwai riwaya daga Imam Ahmad, kuma jamaahirul ulama abinda suke faɗa kenan. Hujjar su, wasu daga cikin su suna hujja da wannan aya, wasu daga cikin malaman da suka dau wannan ra'ayi suna hujja da wannan aya. Ma kamar yadda kuka ji ayar ba ta magana akan kada a dau Qur'ani sai an yi tsarki, ba wannan matashiyar take magana akan ta ba. Tana gaya mana labarin yadda Allah madaukakin sarki ya kange katange Lauhul Mahfuz, babu wani wanda yake kusanta shi sai mala'iku waɗanda su ma ya zaba ya yadda su kusance shi. Saboda haka ba magana take akan karanta Qur'ani da tsarki ko ba tsarki ba. Sannan suna hujja da hadisin Amr ibn Hazm, wani hadisi ne da malaman hadisi suka yi tarkici a kansa, da yawa daga cikinsu suna raunana shi, wasu kuma suna inganta shi. Hadisin Amr ibn Hazm, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa wani rubutu, yace zai da shi zuwa ga mutanen Yaman. A cikin wannan rubutu manzo sallallahu alaihi wasallam an rawaito yace alla yamassa alqur'ana illa tahir, kada wanda ya shafi alqur'ani sai wanda yake mai dahara, sai wanda yake mai tsarki. To suka yi hujja da wannan. Wannan hadisi a gurin malaman hadisi akwai rikici da yawa, da yawan gaske, da yawan gaske, musamman a dangane da isnadin sa akwai rikici. Wasu da dama ba sa inganta shi, wasu kuma suna lallabawa su inganta shi. Daga ciki akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ya har hada shi ya inganta shi a cikin Irwa'ul Ghalib. To amma maganar inganci din nan nasa yana dan wahala gaskiya, in kaga irin ba ta kashin da akai akai isnadin nan, babu shakka inganta shi yana da wahala. To koda a ce mun inganta wannan ruwaya din, shin ita wannan ruwaya din ta isa ta nuna mana cewa wanda yake da kari karami ko babba ba zai iya daukan alqur'ani ba? Kalmat tahirun lafazi ne mushtarak, to lafazi ɗaya ne amma yana kunshe da ma'anoni da yawa, shine malamai suke kiran shi al-mushtarakul lafzi. Tahirun din nan ya iya nufin tahirun min ash-shirk, mumini kenan ko? Mumini a iya zama shine tahir din da ake nufi anan. Allah ya masa al-Qur'an illa tahir, ta iya zuwa yana nufin tahir wanda yake ya tsarkaka daga kari karami, ta yi kuma ya dauki ma'anar wanda ya tsarkaka daga kari babba, ta yi kuma ya dauki ma'anar wanda ba najasa a jikinsa. Duk kalmar tahir tana iya daukan waɗannan ma'anoni duka. To kaga anan malamai sun kasu gida biyu, idan lafazi ya zama mushtarak, ba a yi tarjihin ɗaya daga cikin ma'anonin nan nasa da yawa ba, to za a yi hujja da shi ko ba za a yi hujja da shi ba? Malaman usulul fiqh anan kuma suka yi ta sukuwarsu, wasu suka ce a za a iya hujja da shi amma a cikin ma'anonin duka, a ɗauka yana nufin duka ma'anonin. To idan muka ɗauki duka ma'anonin, za mu ga kalmar tahir ana cewa mumini tahir, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa Abu Hurairata cewa innal mu'mina la yanjus, ai mu'mini baya zama najasa, baya najasa. Najis shine kafiri, shine najasa. Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu masjid al-haram ba'da anhum hadha, kaga Allah ya kirawo su najas. Sauraka mu'mini kenan tahirun ne, kaga ce Allah ya masa al-Qur'ana illa tahir, kaga zai iya yiwa ana nufin kada a bar kafiri ya danki al-Qur'ani. Kuma wannan ma'anar ta bayyana karara a hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ake cewa ya hana mutum ya yi dakon alqur'ani zuwa ga ƙasar kafirai, domin ana ganin in ya shiga da alqur'ani wannan ƙasa din za su iya damƙarsa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a ɗauki mushafi zuwa ƙasar arna. To ashe kenan tabawar ana nufin musulmi ne aka yadda ya taba, mumini aka yadda ya taba, banda arni wanda yake bai bada imani da wannan addini ba. Sannan kuma za mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda sayyidatuna Aisha ta ce kana yadhkurullaha ala kulli ahyani, kamar yadda cikin sahih Muslim Bukhari ya rawaito shi mu'allaqan, annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambatan ubangiji a dukkan lokaci, a kowane yanayi yake ciki yana ambatan ubangiji. Wal qur'anu min dhikrillah, qur'ani yana daga cikin ambato na ubangiji. Saboda haka wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa wato fita daga kari babba ko karami ba wajibi bane idan mutum zai dauki alqur'ani, sai dai mustahabbi ne. Yana da kyau ya zama cikin kamala ta tahara lokacin da zai dauki alqur'ani, amma bai zama wajibi akan sa ba, zai zama wajibi akan sa ba. Wannan shine ra'ayin Abu Hanifa, shine kuma abinda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda, da wasu jama'atun min as-salaf. Shine abinda aka ruwaito daga Dawud, ko shine ra'ayin Dawud ibn Ali al-Zahiri da Ibn Hazm, ɗaya daga cikin mabiyansa, suna ganin alwala ko fita daga kari babba ba wajibi bane ga wanda zai dauki alqur'ani ya karanta, amma mustahabbi ne. Wannan shine ra'ayin da Ibn al-Munzir ya zaba kamar yadda yake cikin littafin sa al-Awsat. To babu shakka idan ka ce zaka bi dalilai waɗanda za su nuna wajibcin kawar da babban kari kafin a ɗauki alqur'ani, zaka ga ba za ka samu ba. Dama wannan ayar ce sai wancan hadisi. Wannan ayar ko da dama daga cikin ma waɗanda suke wajabta alwala ɗin ba su ɗauke ta a matsayin dalili a wannan babin ba, kamar yadda muka faɗi, hatta shi Imam Malik yana cewa wannan ayar tana nufin mala'iku, duk da yana da ra'ayin wajabci ɗin, amma ya ce wannan ayar tana magana ne akan mala'iku. Nan za ka san cewa da dama waɗanda suke rubuta wannan a bayan Musa, za ka wasu abin da Qur'anan a rubuta la yamassu illa al-mutahharun, wa ana nufin al-Qur'an. Wannan jahilci ne, shi yasa wani malami ma da yazo ya kawo wannan ra'ayin yace wannan kaulin ma in banda ma wasu rubuta shi ai bai kamata ma a faɗe shi ba saboda raunin sa, cewa alqur'ani ake nufi, wannan magana ce mai rauni, raunin ma kwarai da gaske. Yace kan banda wasu ma sun faɗa bai kamata ma mu har ma in mun zo bayani ba mu faɗe shi ba, kaga abu ya lalace. Shi saboda haka wanzu haka musamman irin bugun Pakistan din, ban sani ba bugun Fahad, akwai wannan, akwai wani a baya na to ko ma dai an rubuta din dai duk magana dai ba ta canza zani ba, magana ɗaya ce dai. Saboda haka abinda za mu ce shi ne yana da kyau ga wanda zai yi amfani da mushaf ya zama yana cikin ɗahara, amma idan ya zama na wani abu ya gittiyo wanda zai sa shi ɗaukan mushaf ɗin baya cikin ɗahara saboda wani dalili, wani abu ne ya gicciyo yana cikin janaba, wani ya zo a guje yana fatawa kuma yana so nuna masa aya alqur'ani, babu komai ɗauka nuna masa a rufe, sannan je wankansa kuma ya zo ci gaba da harkarsa da alqur'ani, amma da zai ɗauka kada a ce ya saba wa Allah, inda dalilin da za a iya kafawa akan saban Allah ɗin babu shi. Dalili ne wanda za ka ta lalibansa baka samu ba, in banda wannan ayar wanda mun ce bata ciki, sai kuma wancan hadisin wanda akwai rigima ma akan ingancinsa, in ba ya inganta kuma dilalata min haythu laf, lafazinsa ya nuna haka din ba a sarari yake ba, domin hatta wasu malamai ma suna cewa al-mushtarakul lafzi, in aka samu lafazi ya zama yana da ma'anoni da yawa, to gaba ɗaya hujja da shi ma faduwa take, sai ranar da aka tantance ma'ana guda ɗaya tak, sannan za a da a yi hujja da shi. Akwai wasu malaman usul din da suke faɗar wannan, duk al-mushtarakul lafzi yasqutu al-ihtijaju bihi fi jami'i ma'ani fi ayyin min ma'ani, duk ma'anonin sa ba za ka yi hujja da wannan mushtarakul lafzi ba, wannan hadisi kuma yana daga cikin su. Amma alwala, yayin da mutum zai da alqur'ani ya alwala, wannan yana daga cikin kamala, amma babu wanda ya wajabta wannan, yana daga cikin kamala amma babu wanda ya wajabta cewa sai lalle kayi alwala din, in ka alwala din wannan yana daga cikin kamala a samu wannan din, amma bai zama dole ba. To ai muna magana tsarki, in muka ce kari babba haila ta shiga, kari karami shine kai da abin nan ka alwalaka ta kare ta hanyar rihi ko bawali ko gaidi, wannan shine kari karami. Kari babba kamar janaba ko haila duk ya shiga. To wannan wajen dauka kenan. Amma wajen karantawa ita ko wata mas'ala ce daban, karantawa ba tare da an dauka ba. Wannan zamu ga hatta shi kansa Imam Malik da ya tsananta wajen ayi dahara din, yace idan mutum a fagen koyarwa ne babu komai, an yadda ya karanta yan ayoyi kadan ko da yana da janaba din. Don magana da muke magana ta dauka daban, sannan karantawar ita kadai kuma daban. Don haka waccan mas'ala ce ita kuma mai zaman kanta, cewa idan ba yana janaba zai iya karanta ko ba zai karanta ba. Akwai hadisai da aka ruwaito, amma dukkanin su hadisai ne masu rauni, malaman hadisai duk sun bi ta kansu. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa tanzilu min rabbil alamina, saukakke ne daga ubangijin halitta. Wato wannan alqur'ani ba magana ce ta shaidanu ba, ba magana ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba, saukakke ne daga ubangijin halitta, shi ne ya saukar da shi. Sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa afa bi hadal hadith,
ya hadal hadith antum mudhinun وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين.
الله مدعوكين سلكي ya ci gaba da cewa afa bi hadhal hadithi antum mudhinun, ashe da wannan magana da wannan zance ne ku kuke sakwa-sakwa, kuke lako-lako, wa taj'aluna rizqakum, kuke sanyawa maimakon godewa arzikin da Ubangiji ya yi muku, annakum tukazzibuna, kuke karyatawa. Allah ya ci gaba da cewa falawla idza balagatil hulqum, me zai hana yayin da rai ya kai makoshi, wa antum hina idhin tanzuruna, alhalin ku a lokacin kuna kallo, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, kuma mu muka fi kusa da shi fiye da ku, walakin la tubsirun, sai dai ku ba kwa gani. Falaula, me zai hana, in kuntum ghayra madinin, har idan ku ba waɗanda ake wa hisabi bane, tarji'unaha, ku dawo da wannan rai, in kuntum sadiqina, in har gaskiya kuke fada. Allah ce afa bi hadha alhadith, yanzu da wannan magana wato antum mudhinuna, kuke lako-lako, kuke sakwa-sakwa, wato wannan magana ko dai tun daga farkon sura din har zuwa nan, wato abinda Allah ya fada na tashin kiyama, abinda ya fada na azaba da ni'ima, abinda ya fada na yiwuwar tashin mutum bayan mutuwa, abubuwan da Allah madaukakin sarki ya zana a cikin wannan alqur'ani a game da shi ne kuke sakwa-sakwa, kuke lako-lako, kuke sanyi-sanyi, ba za ku fito ku tsage gaskiya ba. Domin mudhinuna yana nuna kamar yadda Allah ke cewa waddu law tudhinu fayudhinun, suna gurin ina ma ku yi sakwa-sakwa da addinin, su ma su yi sakwa-sakwa da nasu, ku saki wani abu naku, su saki wani abu nasu, a zo a haɗa a tsakiya, ku yi nasu yau, su ma gobe su yi naku, sai a haɗa kai. Cito da alqur'ani za a yi wa haka, abinda yake na gaskiya baya buƙatar sako-sako, baya buƙatar lako-lako, baya buƙatar ka ɓoye wani abu na gaskiya don wani ya ji daɗi. Shi yasa ko da yaushe muke nanatawa cewa in dai za a yi maganar haɗin kai, to dole kuma a riƙe abin da zai haɗa kan.
ba zai yiwu kai maganar kawai a hada kai ba, amma wancan ya ci gaba da abin da yake yi, wannan ba ya ci gaba da nashi, wancan ba ya ci gaba da nashi, kuma wai kanmu a hada yake. Wannan magana faɗa ce ta baki kawai, amma ba za ka taɓa aiwatuwa ba a aikace, a ce kai a wajenka ga wani nan babban mutum ne, kana ambatansa, kana yi masa addu'a ta ƙwarai, kana jinjina masa, a gurin kuma wani la'ananne ne, kuma wai ku ce kanku a haɗe. Gaya min yadda abin zai yi. Ai, Allah maɗaukakin sarki cewa ya yi, wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku riƙe igiyar Allah gaba ɗayanku, kada ku rarraba. Allah bai ce ku haɗu, ku haɗa kai, kada ku rarraba ba, ba haka Allah ya ce ba. Duk ana jawo ayar amma ba a bayaninta, sai a jawo ta a gurguje a wuce, cewa ta yi wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku dunkule, ku haɗu, ku mulmule, ku ture, ku riƙe igiyar Allah guda ɗaya, kada ku rarraba. To, amma ba a magana igiyar Allah ɗin, sai a ce a haɗa kai a kan mito, dole sai an samu abin da zai haɗa kan, ko? Abin nan da Allah ya faɗa bi hablillahi, igiyar Allah ɗin da Allah ya faɗa, dole sai a riƙe ta. Ko Bahaushe cewa yake tsintsiya zai yi ta zama tsintsiya ba maɗauri, ko kuma maɗauranta, ai ba zai yi ba, ba taɓa cewa tsintsiya maɗauranki da yawa ba, sai ne maɗaurinki ɗaya. To, amma a ce a'a, ka a duba maɗaurin, a cire maɗaurin, ko a kawo maɗaure da yawa, amma ta zama tsintsiya, wannan ta zama tsintsiyar banza ba mai shara ba, tsintsiya ce da ba za ta yi shara ba. Saboda haka, in ana so a haɗu, to sai an dawo an riƙe igiyar da Allah ya ce a riƙe. Wannan igiyar da Allah ya ce a riƙe ita ce tauhidi karan farko. Allah ya ce waman yu'min billah waman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha waman yakfur bit-taghut, wanda duk ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta ba Allah, sawa'un mala'ika ne ko wani annabi ne ko wani waliyi ne ko wani shehi ne ko itace ko rana ko ruwa ko menene, sai mutum ya butulce masa, ya aje shi gefe, ya bauta wa Allah shi kadai, shi ne wa yu'min billah. Sannan Allah ce faqad istamsaka, wannan shi yayi riko bil urwatil wuthqa, da igiyar da bata tsinkewa. To, amma sai a ce ka saki igiyar da bata tsinkewa kan kama ganye, ai ba zai yiwu ba, kama zare, ai ba zai yiwu ba. Saboda haka, maganar a dunkule a zama ɗaya magana ce mai daɗi, amma ba abin tafarkinta, ba abin turbanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi za a rarrabu, ko bai faɗa ba, kuma arabi da suke ganin kowa da kowa, duk abin da kowa ya bautawa Allah ya bautawa, ce dan manufar ɗaya ce, yace manufar ɗaya ce, yace ko me ka gani, yace hatta masu bauta dan malaki da suka bauta dan malaki a zamanin Musa alaihi salam, yace Allah suka bautawa, ce ba dan sun fahimci cewa Allah ya yi tajalli jikin dan malakin ba, ba za su bauta mana ba. Yace kafirai da suka kafirce suka bauta ma wani Allah, yace Allah suka bauta, ba dan sun ga Allah ya tajalli cikin waɗannan gumaka ba, da ba za su bauta musu ba. Kuma Allah maɗaukakin sarki mai tsananin kishi ne a ɗauki haƙƙinsa a bama wani, ba dan ya yi tajalli cikin wannan duwatsu ba, suka yi da'awar allanta tattare da su, to da duk sun ƙone. Haka yake cewa, to kaga daga nan ne aka samu cewa kowa ya riƙe fahimtarsa a zama ɗaya. In yanzu kana magana a kan wasu rassa ne da suka fito ƙanana, wanda manzo Allah ya faɗa, to akwai waɗanda su gaba ɗaya suka rikito abin gaba ɗaya, suka ce addinan ba duk a dunkule, duk fahimta ce. In kuna jin ƴan wahadatul adyan suna nan har anan ƙasar, ana ba su kuɗi cewa addinan nan fa duk fa Allah muke wa, yaya za mu zauna muna abin nan? waɗancan sun yarda da annabi Musa, waɗannan sun yarda da annabi Isa, mu ma duk mun yarda da su, to dan menene ba za mu zama ɗaya ba, ba har wani sarki cikin sarakunan ƙasashen Larabawa nan ba, in faɗa muku sunansa, sarki Husaini na Jordan, ba fitowa ya ce zai rubuta Alƙur'ani ya haɗa shi da Bible, Old Testament da New Testament ya haɗa su ya dunƙule su ya buga su a guri guda bango ɗaya, ce a raba masallatai akai coci akai akwai cocin Yahudawa, ce saboda wai mu duk ai halittar Allah ne. Lacca ya yi a Birtaniya, a British, ya ce dukkan mu halittar Allah ne, ce don menene za mu zauna muna rarrabuwa, muna yi wa maidawa juna martani, ce haka Allah yake son mu, in Allah yana son mu zama abu ɗaya sai mu zama, to Allah yana son mu ya ganmu daban-daban kamar yadda mai lambu yakan shiga lambunsa ya shuka iri-iri, ya shuka fulawoyi daban-daban, waccan ja, waccan koriya, waccan fara, waccan, haka yake son ya ga bambanci din ya fi ban sha'awa. Ce to kai ka zo ka ce a zama ɗaya, ai wannan kana so ka yi karo da ƙudurar Ubangiji sai an yarda da abu ɗaya. Saboda haka sai yake cewa mu haɗu mu zama abu dunƙule, da zamana mun fahimci cewa duk abin da muke yi ɗaya ne. Duk abin ɗaya ne. Maganganunmu ne suka sha bamban, wancan ya ce kaza, wancan ya ce Yesu Allah ne, kai kuma ka ce manzon Allah ne, wancan ya ce Uzairu a Allah ne, ya ce ɗan Allah ne, ya ce annabi Isa maƙaryaci ne, annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi ba, wannan ma, amma duk dai abu ɗaya muke nufi, Allah dai muke nufi. Saboda haka abin da ya shafi gaskiya ba a sakwa-sakwa, ba a lako-lako. Afa bi hadha alhadisi antum mudhinun, Allah ya hana sakwa-sakwa akan abin da ya shafi gaskiya, ha ce a'a ka sassauta, kar ka faɗi gaskiya dan wane shi ya ji daɗi. Wannan ya saba wa gaba ɗaya, in kana ka cire kanka daga khairu ummatin da Allah ya sifanta su, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dole sai akwai annahi 'anil munkar a cikin al'umma, idan babu annahi 'anil munkar a cikin al'umma mun koma kamar banu Isra'ila, mun cancanci tsinuwar Allah da manzansa, kamar yadda Allah ya tsine wa banu Isra'ila akan harshen annabi Isa da annabi Dawud, لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهنا هكا إذن أكتي أنزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دكتك وأن الأمة تأنزال ما تروه انت هما دفكا من أسباب نعلا الله مدوكك ينسلكي هلكات تنصامه ومن بطكر باب وأن نزاس في عدينا abu kaza ba kyau, to in azaba ta zo gaba ɗaya take haɗewa ta dami, babu wanda yake tsira. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. Allah ya ce afa bi hadhal hadisi, yanzu da wannan magana ce antum mudhinuna, kuke sakwa-sakwa, wa taj'aluna rizqakum, kuke sanya maimakon godewa akan arzikin da Allah ya muku, abincin da Allah ya baku, ruwan sama da Allah ya saukar muku, gonaki da Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ku da su, rayuwar da ya baku, ƙasar da kuke takawa, dukkan wani arziki da kuke ci ko ku sha ko ku more shi a nan doron duniya, wannan maimakon ku godewa Ubangiji ta hanyar masa biyayya, sai ku dinga ƙaryatawa. Ya tabbata a cikin sahihain hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi mana sallah asubahi a Hudaybiya bayan an yi wani mamakon ruwa da daddare. Yayin da ya gama sallah sai ya fuskanto mutane yake cewa da su, hal tajruna ma za qala rabbukum, ko kun san me ubangijinku ya faɗa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, suka ce Allah da manzansa su ne suka fi sani. Qala sai ya ce ubangiji, qala ya ce asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi, bayina sun waye gari gida biyu, wasu sun yi imani da ni wasu sun kafirce mu. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب, وأن سكتي الله مدعوك كن سركي شين يسوك منا دا وأن الروا شين يسوك منا دا شين فللس دا رحمة سا النبي صلى الله عليه وسلم يشتو وأن شين إيماني دا الله شين يقوم يكافر شي وتوراري. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به ومؤمن بالكواكب, amma wanda zai waye gari yana cewa tauraro kaza shi ya yi mana ruwa, tauraro kaza shi ya bamu ruwa, to wannan shine ya kafirce min, yayi imani
da taurari. Saboda haka wannan aya tana nufin wanda duk zai yi shirka da Allah maimakon ya kadaita Allah, wanda duk zai dauki haƙƙin Allah ya ba ma wani maimakon ya tsantsanta haƙƙin Allah madaukakin sarki da bauta, wannan shine wanda yake canza ni'imar Ubangiji da arzikin da Ubangiji ya bashi ya canza shi da kafirci. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa falaula idza balagatil furqum, to me zai hana yayin da rai ya kai makoshi mutuwa ta zo, dangi suka kewaye mamaci mara lafiya lokacin yana kakarun mutuwa, me zai hana yayin da wannan rai ya zo makoshi kuna jin kakarinsa yana cikin wani yanayi na wahala na sakaratul maut mayan mutuwa, wa antum hina idhin tanzurun, ko kuma a wannan lokacin ga ku kuna kallo dan babu abinda kuke iyawa sai kallo, babu wani iko da kuke da shi, babu wata dama da kuke da shi, a nan ne za ku kara tabbatar da cewa ku ajizai ne, ku masu kasawa ne, a nan ne za ku kara fahimtar cewa duk al'amarinku a hannun Ubangiji yake, yana yin yadda ya ga dama da ku. Wa nahnu aqrabu ilayhi, mu muka fi kusa da shi wannan mamacin naku, minkum fiye da ku, lokacin da Allah madaukakin sarki zai turo mala'ikunsa, mala'ikun nan su suka fi kusa da mamacin sama da dangin mamacin a wannan lokaci. Hatta idza ja'atul maut tawaffathu rusuluna hatta idza ja'a ahaduhumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, tawaffathu rusuluna, da Allah ya faɗa lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayansu a lokacin manzanninmu sune mala'ikun da Allah zai turo, su za su karɓi ransa, wa hum la yufarrituna, ba sa ainihin kasawa, ba sa ragewa a cikin aikin da Allah ya ɗora musu, mala'iku ne masu cika aiki. Thumma ruddu ila Allahi mawlahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin, sannan za a mayar da su zuwa ga Allah wanda shine shugabansu majibincin al'amarinsu na gaskiya. Allah madaukakin sarki shike da hukunci a hannunsa, kuma shi yafi kowa gaggawar hisabi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a cikin hadithul bara, hadisi ne dogo da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa bayan an yi wata jana'iza, yake cewa innal abdal mu'min, bawa mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, lokacin da zai bar duniya, lokacin da zai fuskanci lahira, lokacin da yake kan wannan gada ya tsallake kafarsa daya, ta kafarsa daya tana lahira daya tana duniya, nazala ilaihi mala'ikatus sama, mala'iku daga sama za su zo masa. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya mana cewa mala'ikun da za su zo masa kusan su 500 maddal basari, iya ganinka za su zauna. Idan mu'mini ne mala'ikun nan za su zama bidul wujuhi, fuskokinsu suna kyalli suna haske, ka anna wujuhahum shams, saboda haske kai kace rana ce fuskokinsu, ma'ahum kafanun min akfanil janna, suna dauke da kafani na gidan aljanna, wa hanutun min hanutil janna, suna dauke da turaren gidan aljanna, hatta yajlisu minhu maddal basar, har su zauna a gabansa iya ganinsa. Thumma yaji'u malakul maut, sai mala'ikan mutuwa ya matso kusa, hatta yajlisa inda ra'sihi, ya zauna daidai kan mamacin, fa yaqulu, in ya zauna sai ya ce, ya ayyatuhan nafsu tayyiba ukhriji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, ukhriji ila rawhin wa rayhan wa rabbin ghairi ghadban, ce yake wannan rai wacce take mai tsarki, rai mai tauhidi, ki fita zuwa ga gafara ta Ubangijinki, ki fita zuwa yarda ta Ubangijinki, ki fita zuwa rahama, ki fita zuwa rayuwa mai nagarta. Fatakhruju tasilu kama tasiru alqatratu min as-siqa, sai ta fita ta fita tana tsiyaya, wato fita za ta yi a hankali tana tsiyaya kamar yadda ainihin ruwa yake tsiyaya daga buta, wato ba tare da samun matsuwa ba ko damuwa. Fa ya akhudhuha, nan da nan mala'ikan mutuwa ya tafi ta. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfat 'ayn hatta ya'khudhuha, yana tafatta su kuma sauran mala'ikun ba za su kyale shi ba, ya ci gaba da rike ta daidai da kiftawar ido, face sun karbe ta daga hannunsa. Fa yaj'aluha fi zalika al-kafan, su sa wannan rai cikin wannan likafani na aljanna. Wa fi zalika al-halu, sa ta cikin wannan tulare. وتخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض, wannan rai ta fita tana kanshi kanshin almiskin da yafi kowane kanshi da aka taba yi a duniya. Haka idan suka wuce da shi ta cikin, suka keta sararin samariya da shi, mala'iku su ji kanshin gaba daya ya duba mai sama, su ce wannan fa ran wani mutum ne wannan, ma hadhihi ar-rihu at-tayyibah, sai mala'ikun nan su ce rihu fulan, fayad'unahu bi ahabbi asma'in yud'a biha fi dunya, su kira sunansa kowanne so a duniya, sunan da yafi so a kira shi da shi, sai su kira shi ran wani ne. Annabi ya gaya mana to shi ma kafiri arne mugu, idan ranar mutuwarsa ta zo, subhanallah, idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, lokacin da ya raba kafarsa biyu, ɗaya duniya ɗaya lahira, nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh, sai mala'iku masu fuska faka kirin haka za su sauko, ma'ahumul maso, suna dauke da wani buhu, buhun huna, wancan ana dauke da likafani na aljanna, wanda ana dauke da buhu inda za a zira ran Allah ya kiyaye mu. Fajalasu minhu baddal basar, su zauna da bakaken fuskokin nan nasu iya ganin sa, inda ya juya sai ya gaba matakin kiran gasu nan Allah ya sauke. Thumma yaji'u malakul maut, mala'ikan mutuwa ya shigo, hatta yajlisa inda ra'si, ya zauna kusa da kansa, ce ya ayyatuhan nafsul khabitha, ya ke wannan mummunan rai, kazantacciyar rai, fito ran da ta layu cikin shirka da kazanta da bautar wani Allah, da yiwa addinin Allah makarkashiya da mugunta da azalinci, ya ubangiji abin nan ku, ya ke wannan rai, fito. Ukhrija ila sakhatillahi wa ghadabihi, fito zuwa ga hushin Allah da azabarsa. Haka za ta fito mala'ikan mutuwa ya fuzgota, sai ya fuzgota, sai da ya fuzgota ba za su bar shi, ba za su batta a hannun shi daidai da kiftawar ido ba, su ma za su fuzge ta daga hannunsa, su danna ta cikin wannan buhu, ce tana doyi ka an tani jifatin wujidat ala wajhi al-ard, doyin da ya fi kowace irin, kowane irin mushe da aka taɓa yarwa a doron kasa. Haka ran za ta fita tana ɗoyi da sindirka sama da shi, mala'iku su ji ɗoyi samaninsa gaba ɗaya, ya rasa sarfar da duniya, shi wannan ran fa, wannan ɗoyin fa, ɗoyin waye wannan kuma, ma hadhihi ar-rihu al-khabitha, wannan wani irin ɗoyi ne wannan, mala'iku su ce ai wannan ɗoyin wane ne, su kira shi da mafi munin suna da baya su. A duba wani suna ne baya su, a kirawo shi da shi. Haka mala'ikun nan za su tafi da shi a danna shi cikin azaban Allah. Allah ya kiyashe mu. To lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai turo waɗannan mala'iku domin su ɗauki rai, ko dangi duk kuna zagaye da shi, kuna kusa da shi, amma me za ku iya yi? Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tabsirun, mu muka fi ku kusa da shi amma ba kwa gani, wannan mala'ikun duk ba kwa ganin su. Falaula in kuntum ghayra madinin, to me zai hana idan har ku ba za a dawo da ku ba, ba za a yi muku hisabi ba, me ya amfanin ku bar ran ta fita? Tarbi'unaha, sai ku dawo da ita, in kuntum sadiqin, in har gaskiya kuke faɗa cewa in an mutu an mutu kenan, ko kuma babu ranar da Allah zai tashi mutane ya musu hisabi. Ai komai da hikima Allah yake. Ya halicce ku dan ku yi wani aiki, ku yi da shi a nan duniya, in kuka gama da shi din, akwai ranar girban da shi din, ita ce ranar gobe kiyama. A ce babu kiyama, to ya zama halittar ku babu hikima kenan. Shi yasa Allah ce ghayra madinin, in har ku kuna ganin ba za a yi muku hisabi ba, hisabin na aishi sa Allah ya halicce ku. sai Allah yake ba mu labari kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhni al-masaq Allah yake cewa idza balagatit taraqi lokacin da rai yazo karan karama yazo za a zare shi wa qila man raq shi ina likita ina likita ina likita yazo ya duba a kawo magani idan masu boka a ce ina boka ina dan duba ina kaza a lokacin kuma ba wani amfani ba abinda zai tsina da wa dhanna annahu al-firaq shi kansa mamacin a lokacin ya sakankance cewa ya bar duniya kenan ya zo fita wal taffat as-saq bis-saq qawli ya hadi da qawli lokacin da ake shure shure ila rabbika yawma idhnil masaq a ranar fa mutum zuwa ga ubangijinsa ake gargada shi zuwa ga Allah za a tura shi za a kora shi shi yasa Allah ya ce wa antum hina idhin tanzuru ko a wannan lokaci kun sa ido kuna kare babu abin da za ku iya yi a wannan lokaci ina ga sai mu tsaya anan in muka shiga ko kuma mu karasa da a gurguje mu fita daga surar awa ɗaya ta yi cif yadda muke abin nan in muka shiga to za mu yi fassarar sama-sama in kuma an kusan a tafi to sai mu fassara hana sai mu a ja ka san wasu ayoyinmu suke kirgawa wani sai ci kai tafsirin yau ayoyi kaɗan aka yi shi kawai so yake ji an ce an gama kaza mu kuma so muke mu shiga mu nutsu mu nutsa cikin alkur'ani din mu kwaso abubuwan da ya kulle abinda malamai suke rubutawa dangane da ayoyin nan wallahi in aka ce za a bi su to a kullum bai fi ai aya bi ba wallahi bai fi ai aya bi ba to amma shafa kan muke yi kawai muna wucewa amma wani yana ganin ba a gudu ya fi son duk shekara bi sauka ko ba za mu iya alkur'ani wannan ba alkur'ani ya fi karfin wannan wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi mutum ne ya mutu alhalin bai biya bashin kudin wuta na lantarki ba wato nefa yaya za a yi a biya mishi sai a biya masa ya ce bashi ko to duk bashi ba bashi bane akwai bashi kala kala ne duk bashi ne sai da in ya ga ba bashi bane to kuma wannan yace wannan kuma yace Allah ya nuna alqur'ani karimi ne to malam menene hukuncin wanda yake yace akwai wani zikiri da yayi daidai da alqur'ani to ai wannan kuma ma ya san ansa wannan idan yana so ya je a cikin tafsirin da muka yi na Maiduguri na wannan shekara akwai awa guda cikakkiya akan wannan batu ya je ya nemi kasa din lamba nawa ne bakwai yawa namba bakwai karkashin tafsirin fadar Allah فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وأنهم كوينة شوا وأن سمتاني سنة شوا وي قرآني بيكي كوينة نفن قسم تاكلم النبي صلى الله عليه وسلم بقى to me wannan bayani ko me yake nufi ne ce to a duk abin da za a faɗa irin wannan ai na buƙatar a kanasi ko ina ga duk ba abu bane na da za a sha wahala wajen a gane mutum abin da ya faɗa daidai ne ko ba daidai bane tunda dai wannan abu ai ba ijtihadi bane qur'ani dai maganar Allah ce
maganar Allah ce, maganar Allah sifarsa ce. Allah shine sama da kowa, shi ya zaɓi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi daraja. To ya za a yi takalmin kuma Allah takalmin kuma a manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sifa ta Ubangiji. Kaga wannan jahilci ne, shi bai ma san Al-Qur'anin sima Allah bace, ina jin bai sani ba, ko kuma an rada masa cewa Al-Qur'anin ma halittarsa aka yi, kamar yadda wasu tawhugwar aqida da ta yi ta yawo a duniya, daga baya ahli sunna suka murkushe ta, ko wannan aka rada masa aka ce masa ai shi Al-Qur'anin nan shi ma halitta ne kamar ka, to nan ne zai ga cewa a to ai Annabi shi ne fiyayyen halitta, don haka takalmin sa ba ya fi Al-Qur'ani. Kaga wannan jahili ba abin da ba zai iya faɗa ba, wato jahili matsalar sa Allah kiyaye. Wannan kuma yana cewa wai wannan ayat da take faɗar Allah da yake cewa tanzilu min rabbil alamin, ba za ya nuna cewa damirin nan da yace la yamassu yana koma ga Al-Qur'ani ba, ce din ba yana koma sai me, ya koma ga Al-Qur'ani. Allah yana cewa shi Al-Qur'ani babu waɗanda suke shafarsa sai waɗanda aka tsarkake, shine waccan aya take fassara fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safara, to ne dai mala'iku, saboda haka ko ka ce ya koma zuwa ga Al-Qur'ani ma'ana dai ba za ta canza ba. Wannan kuma yana cewa wata rana wani mutum yana sanya kafa mishi hujja lokacin da na ce masa lokacin da ya ce masa ba a tawassuli da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce wai lokacin wafatin manzon Allah sayyidina Abubakar ya sumbace shi ya ce kayi kamshi kana da rai, kayi kamshi bayan ka mutu, to sai me kuma? Akwai wanda ya ce ba haka ba, mas'alar tawassuli da ban to wai ka ambace mu gurin ubangijinka, waye ya faɗa ka? Sai na Abubakar din a to ban san waye ruwaye wannan ba, kun san akwai ruwayoyin mu na kaso kurmi ba sani ba, ko a kaso kurmi a karon dai ba san waye ba. Akwai wani dan uwa da aka shiga gidansa aka yi masa fashi, aka raba shi da motarsa da wayoyin hannunsa, a yi masa addu'a Allah maɗaukakin sarki mai masa da alkhairi ko mafi alkhairin abinda ya rasa, su kuma waɗanda suka yi wannan aika Allah ya gama su da gamansu, Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana ƙasanmu, Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya ya ba mu tsaro. Sannan kuma akwai sanarwa cewa karatun dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji ƙarsa da rahmarsa, ana sa shi a gidan rediyon Jigawa a kullum ƙarfe 4 na yamma, saboda haka ƴan uwa sai a ci gaba da sauraro domin a ci gaba da yaɗa wannan ilimin kullum ana sa shi a kullum.